من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد يو لاربا شدة جوات رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دريب أدود سلاتين دأكو wadda ta yi daidai da 25 ga watan 7 na shekara ta 2012 ta miladiya za mu ci gaba da karatun mu na tafsirin alqur'ani mai girma na watan ramadan a cikin suratul an'am daga aya ta 63 insha Allah za mu amsa tambayoyi da suka zo ga su kamar haka wannan yace don Allah ina so a bani shawara da kuma addu'a da zan dinga yi don wallahi ina da tsananin sha'awa kuma ni yaro dan shekara 18 shawara da zan baka ita ce shawarar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba ma samari cewar wanda duk ya daga cikin ku yake da ikon yayi aure ta to yayi aure domin shine yafi komai maganin sha'awa da karya sha'awa yanda zai zamanto mutum ya aiwatar da sha'awarsa inda Allah ya halatta masa ba tare da ya shiga cikin haram ba idan kuma ba shi da ikon haka to ya lizimci azumi domin azumi zai zamanto masa garkuwa azumi ɗaya daga azumi garkuwa ne to yana daga cikin kuma abinda zaka yi ka guji abinda yake motsa sha'awa ka guji kallace-kallacen abinda zai tayar da sha'awa na inda ake bayyana wato sifofin abubuwa da suke tayar da hankalin namiji na wato jikin mace ya kuma ka kuma kiyayi kadaituwa da mata da jin wake-wake wanda duk suna daga cikin abin da suke suna tayar da ghariza tunda kai mutum ne Allah ya yi ka da dabi'a daga cikin abubuwan da suke tayar da wannan dabi'ar ta sha'awa sune wayannan abubuwa wanda yake kuma shari'a ta sanya maka wato hijabi ta nisanta ka da su wanda ka kiyaye iyakokin shari'a Allah madaukakin sarki zai taimaka maka wajen tsare iyakokin sa sannan ka lizincewan addu'a da addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ma wani saurayi da yazo yana kukan yana kawo kukan irin wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bugi kirjin sa yace Allahumma fir dhanba wa tahhir qalba wa ahsin farja Allah ka tsarkake zuciyarsa wato Allah ka yafe zunubin sa ka tsarkake zuciyarsa ka tsare sha'awarsa saboda haka rinka wannan addu'ar Allahumma ighfir li dhanbi wa tahhir qalbi wa hassin farji ko wa ahsin farji sannan tambaya ta biyu yace wace hanya mutum zai bi idan yana so ya rage san da yake wa budurwarsa a to ai ce kaje kai budurwar in ba auren ta zakai ba ka zo kana kukan sha'awa sannan kuma ka zo kana cewa kana da budurwa ai idan mutum da gaske yake yi ya kamata mu ji tsoron Allah jama'a shanin Allah ba wasa bane idan ka san kana so ka tsare iyakar Allah to sai ka dauki matakan da zaka tsare kanka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man yasta'fi bi 'iffahu Allah wanda duk ya nemi kariya Allah zai kare shi saboda haka ba za ka ce kana neman kariya ba sannan kuma ka je kana neman abinda zai kusar da kai cikin abinda ake neman kariya daga gare shi wannan kuskure ne a sakamakon gasar Olympics da za a gudanar a London na ji a labarai wasu 'yan wasan kasashen musulmi za su aji azumi bayan wannan gasar sai su rama azumin su shin wannan ya halatta ba a aji azumi saboda wasa ana aji azumi saboda rashin lafiya ko saboda tafiya kuma 'yan wasa har suwa ne da za ka kafa hujja da aikinsu kada ka auna su da ma'aunin shari'a ne wannan kuskure ne in fatawa ce aka yi musu haka in dan saboda wasa dan su yi karfi dan wasa aka yi musu wannan fatawar wannan kuskure ne domin ba za a ce abinda ake samu maslahar al'umma ba ce dan an baka wato an ba ma kasar ku zinari sai a ce wannan maslahar al'umma ce zinarin da aka ba ma kasar akan meye zai rage talaucin kasar ne ko ko zai yaye tashin hankali da ake ko ko zai ba su ingantaccen shugabanni ne ko ko zai karfafa ilimi a kasar su ko ko zai karfafa wato hanyoyin sadarwa na kasar su duk ba fa wannan shine maslaha al-maslaha al-amma wanda ake sanya ta a matsayin larura, saboda haka ba larura bace, ballantana a ce za a jaza ma, wato za a jaza ma mutane su soke fararin da Allah madaukakin sarki ya doro musu. Idan sun wato a bisa kaulin jumhurul malamai, in banda mazhabar Imam Abu Hanifa da kuma wanda yake shine ikhtiyarin Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, bai mahalarta wato su dauki rufsan aji azumi ba, dan tafiya su tafiya ce ta saban Allah. Malik da Imam Shafi'i da a'imma al-a'imma Malik da Shafi'i da Ahmad duk sun ce sharadin mutun ya amfani da rukhsar tafiya idan tafiyar tasa tafiya ce ta halal, amma tafiya wanda take ba ta halal ba, kamar tafiyar da zasu wasa ba halal bane, wasa musamman da gasar dake cikin wannan ballantana kuma wanda zasu je kallo. Saboda haka a kaulin waɗannan malaman ba a yin rukhsar kasaru, ba a yin rukhsar shan azumi, saboda ba tafiya ce ta halal ba. Duk da yake wannan kaulin, kamar lokacin da muke karatun izziya, mun bayyana cewa kauli ne marjuhi, kauli da yafi karfi shine kaulin Imam Abu Hanifa, kuma shine zabin Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, cewa dukkan tafiya mutum zai iya halarta rukhsar tafiya tare da ita, saboda rukhsa ce da Allah madaukakin sarki ya bayar, kuma ya rataya ta tare da wato tafiya. Amma kaulin jumhur shi ma abun duba ne, saboda haka ma aslan ma tafiyar ma bata wajabta, bata halal, bata jaza musu yin kasaru ba, ko yin ko shan azumi, ballantana a ce wasan ne zai jaza musu yin haka. Wallahu ta'ala alam. Yace ina so a yi mana bayani game da dora hannu a kirji, wai akwai aya ko hadisi da suka yi magana a kansa ko babu, dan wato dan dai a yi mana bayani akan wannan abu, dan Allah ya mana bayani akan wannan abu. Eh, akwai hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam, wadansu kuma sun dauki sun fassara wata aya ta Alkur'ani da shi. Hadisin shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yace daga cikin sunnonin manzannin Allah shine sanya hannun dama akan hannun hagu a kirji, sanya hannun dama akan hannun hagu a cikin sallah, sanya hannun dama akan hannun hagu a cikin sallah. Haka Malik ya ruwaito a cikin Muwatta rahmatullahi alayhi, cewa daga cikin sunnonin manzanni, ba kawai na manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alayhi ba, sahabbai da dama sun ruwaito wannan sunna ta Annabi sallallahu alayhi wasallam. Adadinsu na da yawa ya wuce sahabi 12 wanda suka ruwaito sanya hannu akan kirji lokacin sallah. Saboda haka sunna ce tabbatatta, sunna ce mashhura, kuma wannan shine kaulin a'immatul arba'a, hatta Malik wannan shine kaulin sa a bisa riwayar Ibn Wahab da kuma al-Madaniyin daga cikin almajiran sa, sabanin riwaya mashhura da Ibn al-Qasim ya ruwaito na rashin yin wannan. Amma hatta madhabar wato al-Andalusiyin daga cikin masu bin madhabar Imam Malik, wato mutanen Andalus da mutanen Baghdad da mutanen Madina, wanda suke dama waɗannan sune wuraren da madhabar Malik ta yadu, sai kuma Misra da kuma wato Maghrib, yammacin Afrika wanda ya hada da Morocco da Algeria da nan wato Afrika ta Kudu, sunan wajen al-Maghrib sune suka tafi akan mashhuriyar riwaya ta Ibn al-Qasim na rashin dora hannu akan kirji. Amma dukkan sauran makarantun da suka bi, garuruwan da suka bi madhabar Malik, sun ruwaito wannan sunna ta al-qabd daga gare shi, kuma shine madhabar wa'annan malamai da na ambata, da Abu Hanifa da Ash-Shafi'i da Imam Ahmad, kuma shine madhabar ahlul zahir, shine madhabar ahlul hadith. Kuma waɗansu sun ɗauki ma'anar faɗin Allah ta'ala fasalli li rabbika wanhar, sun fassara kayi sallah da ubangijinka, wanhar zahirinsa shine yin nahar, wanda yake shine wato soke taguwa, domin ana soke taguwa ne a makogaranta, a wato saman karankarmar kirji na raƙumi, anan ake soke shi. To wannan umarni ne, zahirin ayar umarni ne na ayi sallah, sannan kuma ayi hadaya ko layya. To amma waɗansu daga cikin malamai, kamar yadda aka ruwaito daga wajen sayyidina Ali ibn Abi Talib, ya fassara wan har shine wad'ul yamini ala shimali fi sallah, sanya hannun dama akan hannun hagu a cikin sallah. Saboda haka kaga wanda suka tafi akan wannan fassara za su ce qablu ma yana cikin alqur'ani, kamar yadda yake a cikin sahihiyar sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan wannan yace menene matsayin karɓar loan a banki, kasancewar akwai interest a ciki, karɓar bashi na banki wanda yake akwai kuɗin ruwa, akwai interest a ciki, haramun ne yana daga cikin riba wadda Allah ya haramta ta a cikin alqur'ani ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta ta a cikin hadisi kuma ijma'in malamai ne kan cewa riba haramun ce cin riba wato cin karin kudin da banki yake sawa ga wanda yake aje kudin a cikin account wanda yake kamar na savings da kuma account wanda yake ake ajiye shi na wata daya ko kwana daya ko shekara daya ko wata uku ko wata shida wanda ake cewa fixed deposit wannan karin da banki yake bayarwa haramun ne riba ne kuma idan ka je ka karbi bashi aka kara aka ce ka biya da kari ko da 1% ne indai an kira shi ruwa to wannan haramun ne interest ne riba amma akwai magana dangane da abin da suka ce administrative charges idan wato kudi ne wanda wato aka bayar da yawanci za ka ga gwamnatoci ko kamar bankin duniya na musulunci Islamic IDB kenan sukan sanya irin wannan kudin charge ne na abinda bashin yake bukata dan sarrafa bashin ko dan biyan bashin dan dawainiyar da za a yi wajen biyan bashin to sukan sanya abinda suke kira wato administrative charges al-ujurul idariya wato ar-rusumul idariya wadan to malaman malamai na duniyar musulmi a cikin taron su da suke yi duk shekara biyu na kasashen musulmi baki daya wanda ake kira majma'ul fiqhil islami sun ce irin wannan ya halatta a karba amma da sharadin cewa kudin da za a karba ainin kudin da ake bukata ne na hidima ba riba bace ake mata wani suna daban a zo a ce ma mutane rusumul idariya kudin wato cha a ce a wannan charge ne na ayyukan office amma ya zamanto an rufe riba in ba rufe riban akai ba idan hakikanin wato kudade ne da suke tafiya wajen hidimar wannan bashin da kuma hidin wajen hidimar bayar da bashin da kuma hidimar karbar sa da za a yi wannan malam wayannan malamai sun ce ya halatta to sun sanya amma kaidodi masu tsanani wanda bin su yake da muhimmanci shi yasa lokacin da aka kawo wannan fatawar yayin da shekarun baya da wacan gwamnatin ta Kano da ta kawo wannan fatawar a hukumar shari'a kan bashin da take ba ma ma'aikata na sayan babur ko na sayan mota za ta iya sanya irin wannan kudin wato ar-rusumul idariya saboda ganin irin kaidodin da malamai suka sanya na wajen tantance wannan kudin muka ga kan cewa ba zai iya yiwuwa ba kuma saboda saddud dari'a toshe kafar barna muka ce bai halatta ba saboda haka kuma a lokacin gwamnatin Kano ta yi doka aka daga ofishin shugaban ma'aikata aka tura dukkan ofisoshi cewa duk bashin da za a ba ma'aikaci ba za a caje shi ko kobo ba a cikin wannan rusumul idariya din to amma wanda banki kam yake bayarwa babu shakka babu makawa babu wato wani kokonto akan cewa haramtacciyar riba ce da bai halatta mutun ya karba ba in dai ba bankin musulunci ba wanda shi kuma ba riba ne yake karba ba wato tsari ne na cinikayya wanda ake yi ya sai maka abin ya sayar maka ya sanya riba sa akai riba kuma da bance da riba wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba Allah ya halatta ciniki amma ya haramta riba to me matsayin musabaha a musulunci kuma me halaccin wato yin baka wato gaisuwa bayan me hukuncin yin hakan wato gaisuwa bayan sallah a musabaha ba musabaha bane musafaha da Hausa musafa domin da Larabci ne musafaha al musafaha daga wato daga safhatul yad hada wato safhatul yad tafin hannu da tafin hannu tafin hannu da tafin hannu wannan al'ada ce wanda yake musulunci ya tabbatar da ita yayin ikrarin ta Larabawa sun kasance suna yin haka kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ikrarin su akai kuma haka suka kasance suna yi idan suka hadu da Annabi sallallahu alaihi wasallam sukan yi musafaha da shi saboda haka ya zamanto sunna ce taqririya da ya halatta ayi amma hadisin Mu'az da aka ruwaito na kan cewa idan na hadu dan uwana ya zan yi zan rungume shi ne ko ko zan durkusa masa ne ko ko zan kama hannunsa ne musafaha da shi yace ka kama hannunsa kai musafaha da shi wannan hadisi ne da'if amma iqrarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata ta hanyar sunno ruwayoyi da dama wanda suka tabbatar na al'adar wato musulmi wanda yake tana daga cikin al'adu na jahiliya da musulunci yayi iqrarin su amma yin haka bayan sallah wannan yin haka bayan sallah malamai sun ruwaito inkarin sa da cewa yana daga cikin bid'a kamar yanda yazo a cikin al-madkhal na ibn al-hajj kuma Sheikh Uthman Danfodi wa Sheikh Mujaddadi ya tabbatar da cewa yin haka bid'a ne a cikin littafin Sahih al-Sunnah wa Ikhmadul Bid'ah wannan suna kayyade shi da bayan sallar asuba ko bayan sallar la'asar wannan ya dade kara masa ma bid'a ya mai da shi ainihin bid'a wadansu sun sanya shi wato bayan sallar asuba sai an yi wannan gaisuwar bayan sallar azhar da bayan sallar asar basu damu ba amma bayan sallar asuba da bayan la'asar sai an yi to wannan bid'a ne musamman kayyade shi da sallah da da kuma kayyade shi da bayan sallah a wadansu kasashe abin mamaki za ka ga irin wannan al'ada wato mummunan al'ada ce ta zama to bid'a sosai a wadansu kasashen za ka ga daga an yi sallah ana yin sallama to sai kowa ya miƙe sai kaga an yi wata irin da'ira ake karba kana wannan wato liman sai ya soma daga nan na wanda yake gefan dama shi kuma sai ya soma da na dama da shi sai na biyunsa sai ya biyo zuwa na uku na uku sai ya biyo zuwa na hudu sai kaga an yi haka an yi wani wata cycle haka an yi wata da'ira sannan a fita daga masallacin a haka ana kuyin kuma ana sallama ya nabi salamu alayka ya rasul salamu alayka salawatullahi alayka ana yin gaisuwar ana wannan ana jin wannan zikirin har abdu to haka wannan tabbas bid'a ce domin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallan nan yafi kowa sanin albarkar dake cikin gaisawa da dan uwa amma da shi da sahabbansa ba su yi haka ba to mu muzo mi kaga ya zamanto shine ainihin ma'anar bid'a aikin da yake annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wato mujibin sa ya tabbata a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai yi shi ba to idan mu muka yi shi sai ya zamanto bid'a domin muna cewa kamar yin haka akwai wani alkhairi wanda yake sunna ta usuri kan ta bayyana shi shine muke mu sunna istidraki wannan kuskure ne wannan yace ina roƙon dukkan musulmi su taya ina ro to ni fa ina da mushkila wajen iya karanta wannan suru wani rubutun ina roƙon dukkan musulmi wannan Isma'il zaka iya karanta wannan
kai ma zaka iya karanta ba kace na wai ina roƙon dukkan musulmi su yi mai wai wata ce da ta musulunta
su taimaka mata oho to ta din ce bata fito ba ina roƙon dukkan musulmi su taimaka ma wata da ta musu taimaka ma wata da ta musulunta sai wani musulmi ya aure ta ya kuma wulakanta ta ya sake ta ta koma kirista Allah ya ganar da ita kuma ayyuwa ire-iren waɗannan mazajen gargadi Allah ya tabbatar da mu akan addinin musulunci eh to gaskiya wato akwai irin wannan a mutum ya tsari ya zamanto shine sanadiyar batan muta batan bayin Allah mutane waɗansu suna musulunta saboda ganin wato kyakkyawar halin da wato rayuwar musulmi take domin waɗansu suna sha'awar yanda musulmi suke kula da iyalansu zaka ji har wani daga cikin masu wa'azin kirista yana cewa dukkan maza wato dukkan musulmi maza wuta za su shiga ai dukkan musulmi maza aljanna za su shiga amma musulmi mata wuta za su shiga kirista maza wuta za su shiga amma kirista mata aljanna za su shiga sai aka ce masa me yasa kake wannan yace saboda maza musulmi suna kula da iyalansu mata musulmi ba sa girmama mazansu saboda haka tunda maza musulmi suna kula da iyalansu za su shiga aljanna maza kirista ba ruwansu da iyalansu suna can suna shan giya mata su ce take noma saboda haka mata kirista za su shiga aljanna amma maza kirista za su shiga wuta to kaga waɗansu irin tunanin su kenan kuma mutane suna da yawa kowa akwai irin abin da ya gani tajribar da ya gani ta rayuwa akwai abin da zai janyo shi musulunci saboda wannan wani abin da ya gani kenan wataƙila wata ta ji irin wannan maganar ne sai ta sha'awar ta auri musulmi din sai ta sha'awar ta musulunta ta auri musulmi dan ita ma ta zamanto kan cewar ta samu wannan alkhairin na kulawa da musulmi suke da iyalansu to waɗansu kuma daga cikin musulmi Allah ya shirye mu da su baki ɗaya suna ganin wadda ta musulunta wato arhaji ta zo babu zancen waliyi wanda zai matsa ya tsaye wato watakila ma zai dauke ta ne kamar sadaka ana neman wanda zai aure ta ne saboda iyayenta sun riga sun barranta daga gare ta watakila ta samu kotu ya ba ta izini ta je ta nemo miji saboda haka yana ganin arha ta faɗo amma baya yana mantawa cewa ba arha bace ai idan yana ganin muhimmancin imani ya san tsada ce imanin nan naka shine ya sanya ta zamanto haka idan yana darajta imanin nan ya kamata ya darajta wannan mata din to amma sai ya aure ta dan kawai yana ganin araha saboda haka ba zai ga kimar ta ba zai ba ta matsayin ta ba sannan daga baya daga ya gama biyan bukatarsa da sha'awarsa ta dan da sha'awarsa ta dabba shikenan sai kuma ya nuna mata mummunan hali ya ya musguna mata har ya zaman to kanta tana neman kai da wannan auren wanda wannan lokaci wannan zai sanya ta har ta bar addinin musulunci to idan mutun yayi haka ya zaman to cikin waɗanda suke sarrafar da mutane daga tafarkin Allah ومن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها waye yafi zalunci daga wanda ya karanta ayoyin Allah kuma ya hana mutane daga ayoyin Allah wannan ya daga cikin hana mutane daga ayoyin Allah wato ka zaman to sanadiyar fata gabawa daga cikin bayin Allah saboda haka mutun ya ji tsoron Allah ya ji tsoron shi abinda Allah ta'ala zai masa ya ji tsoron irin alkhairin da Allah zai haramta masa saboda alkhairin da ya haramta ma wannan baiwar Allah ya zaman to shine sanadiyar rabata da samun arziki na rahamar Allah da aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rabauta da tayi na sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaman to shine sanadiyar rabata da wannan wannan ya tabe kuma ya shiga cikin mummunan hali ya ji tsoron irin abin da zai same shi dan haka duk wanda ya auri irin waɗannan ya kiyaye amanar Allah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana wasiya ga maza a lokacin hajjatul wada akan mata da suka aura kun karbe wato kun rike su ne da kalmar alƙawarin Allah kun halatta saduwa da su kun halatta wato zamantakewa ku da su da jin dadin rayuwa tare da su bi kalimatin minallahi da kalmar Allah wanda Allah ta'ala yace wanda ita ce ya halatta muku yin aure din saboda haka mutun ya tana da wannan to kuma musamman waɗannan waɗanda suka zamanto kan cewa amana ne al'umma musulmi baki daya saboda haka mutumin da ya haka ya tun wato ya ha inci amanar al'umma musulmi baki daya kuma waɗannan idan ana hukuncin shari'a kamata yi irin waɗannan aladabtar da su da ladabi mai tsanani wanda da horo wanda zai zamanto darasi ga sauran mutane amma wa hakika irin wannan tana afkuwa ana wasa da hankalin irin waɗannan ana keta amana al'umma musulmi wajen mummunan tasarrufi tare da su Allah ya shirye mu baki daya to sannan wannan kira ne yake yi ga masu bayyana karatu a lokacin da ake jan baki wannan duk shekara sai an yi wannan shi fa alqur'ani so ake a saurare shi amma inda ya zamanto kan cewa ana karatun kai kuma kana karatun ba sauraron kake ba kowace ibada tana da wazifarta ibadar karatun alqur'ani ka karanta shi ibadar sauraron karatun alqur'ani ka saurare shi kai kawai fastami'u lahu wa ansitu ku saurare shi ku yi kawai kawai ci yana nufin rashin tabbuke karatu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana duk da yake illa ya hana ai haka yayin da ake sallah duk da yake illa daban ce illa lokacin da ake sallah saboda wannan zata rikita masa karatu ya zaman to kan cewar me zai yi karatun zai ko sauraro zai na abin da ake faɗa to haka dalika yayin da ake wannan karatu din bai kamata ai ba sannan kuma da batun kashe waya lokacin karatu shi ma wannan duk wayannan abubuwa ne wanda yake saboda ba yau aka fara irin wannan karatun ba bai kamata a ce har sai ana nanata su ba mutum ya kamata ya san irin ladabin shiga cikin jama'a shi ya kamata ya san irin ladabin a ce wato hatta arna sun fi mu sanin wato abin da yake dacewa me yasa da suka yi wayar suka sanya menene ake cewa silence abin nan yawa akwai abubuwa da zaka iya sanyawa ko general ko silent ko meeting ko discreet ko wane ne aka profile aka sanya profile zaka iya zabu profile inda kake so saboda me saboda sun san kan cewar sun yi wannan wayar ne domin biyan bukata to amma kuma bukatan nan kamar yadda shari'a ta nuna mana alhajatu tuqaddaru bi qadariha tana iyakantuwa da iyakanta akwai lokacin da zai zamanto kan cewa biyan wannan bukatar za ta shiga cikin haƙƙin wadansu kamar kana cikin jama'a dan haka a cikin irin wannan kamata yayi in zaka shiga cikin jama'a in ba zaka iya kashewa ba ka sanya ta yanda yake ba wanda zai ji karar sai kai amma ya zaman to kan cewa mutum hankalinsa ya hadu a wajen sauraron magana ya zaman to kan cewa wannan abin ta zo ta wannan wayar ta yi kara kalma daya ya zaman to ta rikita masa fahimta ko bai fahimci abin yanda ya kamata ba ko ya samu ta mummunan fahimta ya samu kuskure wajen fahimtar abin da ya ji ya tafi da mummunan fahimta kaga ka cuce shi kai ne sababi kuma wannan zai iya zamantowa haƙƙi da Allah madaukakin sarki zai kama ka a kansa saboda kai sanadiyar wani mummunan fahimta na wahayi da ake karanta musamman a majalisin alqur'ani wanda yake ake sauraron kalmar Allah ko mala'iku suke saukowa ai ko dan jin kunyar su ma mutun ka tsaya ka kiyaye wadansu daga cikin wadannan abubuwa din sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala abdi wa rasuli nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi a'udhu
billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim qul man yunajjikum ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين إلا ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون.
Allah madaukakin sarki yace qul man yunajjikum min dhulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarruan wa khufya la in anjana min hadhihi lanakunanna minash shakirin. Ce ne musu su wadannan mushrikai khitabin ga mushrikai ne saboda a can karshen aya ta biyu da yake cewa summa antum tushrikun, wato khitabin ga mushrikai ne. Ka gaya musu ya rasulullah, man yunajjikum min dhulumatil barri wal bahri, wane ne yake tsamar da ku marratan ba'da ukhra, ya samar da ku ya sake samar da ku, min zulumatil barri wal bahr, daga duffan tudu da teku. Duffai anan wajen yana nufin ash-shada'id, daga tsananci daga tsanani da tsanani iri daban-daban dake cikin doran kasa da kuma a cikin teku. Tad'unahu tadarruan wa khufya, yayin da kuke roƙonsa, tadarruan kuna masu katkanci, babu girman kai, babu nuna isa, bal sai nuna kaskanci gare shi. Wa khufiyatan, kuna masu sassauta murya. La in anjana min hadhihi, kuna cewa wallahi idan dai ya tsirar da mu daga cikin wannan tsanani, lanakunanna minash shakirin, to wallahi mu ko zamu zamanto daga cikin masu godiya gare shi. Qulillahu yunajjikum minha, kace Allah shine kadai yake tsirar da ku daga cikin wannan tsanani. Wa min kulli karbin, daga cikin dukkan ma wani bakin ciki da tsanani. Thumma antum tushrikun, sannan kuma tare da haka ku masu yin shirka da shi ne. Wannan yana daga cikin istidlali da tauhidin rububiyya, wanda yake afkuwa ga wato hatta ga mushrikai akan wato inkari akan su, akan me yasa ba sa yin tauhidin uluhiyya. Sun san cewa Allah madaukakin sarki shine kadai mai ikon tasarrufi, shi yasa yayin da tsanani ya zo sai su koma zuwa gare shi. Wannan hatta wanda yake bai yadda da Allah ba, yayin da tsanani ya zo sai ka ga ya koma zuwa gare shi cikin gaggawa da kuma cikin wato kaskanci da gaskiyar nufi, yayi ikhlasi kamar yadda Allah ta'ala yake cewa huwa alladhi yusayyirukum fil barri wal bahr hatta idha kuntum fil fulki wajarayna bihim bi rihin tayyibatin wa farihu biha ja'at harihun asifun wa ja'ahum al mawj min kulli makanin wa dhannu annahum uhita bihim da'u Allaha mukhlisina lahu ad-din. Sai su kira Allah, sai su roƙi Allah, suna masa addu'a, mukhlisina lahuddin, suna masu tsarkake addini a gare shi, shi kadai za su kira, ba za su kira gumaka ba a wannan lokaci. To Allah yake cewa, yake kawo wannan domin ilzami ga mushrikai akan cewa hanyar su hanyar banza ce, hanyar su hanyar tsiya ce, ba hanyar arziki ba. Domin yayin da mutum zai zamanto lokacin tsanani ga abin da yake ciki, sannan har yayi ma Allah alƙawari, sannan kuma daga baya warware alƙawarinsa, kaga ya zamanto wato ba mutumin da ya san gaskiya ba, ba mutumin da ya san mutunci ba, ba mutumin da ya san alkhairi bane. Allah ya ce wa yake tsirtar da ku, nan an kawo da sigar attan wato yunajji, bai ce qul man anjakum ba, ko qul man yunjikum, sai ya ce yunajji, wanda yake fi'ili ne wanda yake aka yi masa tad'ifi, aka karfafa ɗaya daga cikin maddodinsa, kuma koyaushe aka yi tad'ifi aka karfafa madda ta fi'ili, tana nufin ƙarin ma'ana akan asalin ma'anarsa. wato ma'ana yana tsirar da ku ya samar da ku wato yana isa matuƙa wajen yin haka koyaushe wato a koyaushe kuka yi idan kuka je kuka roke shi shi kuma zai tsirar da ku zulumatul bar wato dufai na bayan ƙasa an kira su dufai saboda abin da ke ciki na duhu na tsoro da yake sawa kinaya ne akan tsoron da suke ciki a yayin da suke tafiya a bayan ƙasa wanda yake duk wanda ya tafiya a cikin hamada ya tafiya a cikin tsananin hamada yanda zaka duba gabanka babu komai babu alama baka san inda kake yi ba gabas kake ko kudu kake ko arewa kake baka san kuma abin da zai zo maka ba baka san ko guzurinka zai ishe ka ko ba zai ishe ka ba babu alamar wani wanda yake zaka je ka samu da shi dan ya kawo maka dauki kana kai kadai to a lokacin nan idan tsanani yayi tsanani babu wanda yake tsira a tamkar kana cikin duhu ne ba duhu ɗaya ba ba duhu biyu ba dufai iri haka zalika a cikin teku yayin da mutum yake tafiya a cikin jirgin ruwa haka zai ga idan da rana ne kaga ko ina yayi shudi iyakar ganinka babu alamar wani abu babu alamar wani mutum ko tsuntsu ko wani jirgin ruwan ma ko shi ba baka hango shi saboda yanda tafiyar take da yake idan wato hatta kawai tsakanin bahar maliya din nan in kai tafiya tsakanin Jidda da Sudan ko shi in kaga tsoron da ke ciki yayin da mutum yake tafiya a cikin wannan za ka ga tashin hankalin da ke cikin teku ballantana kuma a ce a lokacin nan wato igiyar ruwa ta so matasowa tana bugun jirgin ruwa duk girman sa kaga jirgin ruwa ya kai tsawon bene amma kaga yana ambaliya yana kamar zai kife saboda karfin igiyar ruwa to a cikin wannan tsanani da cikin wannan wato tashin hankali wane ne wanda kuke kira ya tsirar da ku daga ciki kuna kiransa tabarru'an wanda yake shine halin addu'a ta gaskiya kamar yanda ya gabata a cikin famastakanu rabbihim wa ma yanda muke ambato ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون التضرع شيني التذلل ولك أن تدكي أقبان الله جل وعلا أبندكم الله يكي سوكينا يا يند الله يجرب شمو تند سنني تو الله ينا سيدي أن تضرع إني قريش شي ساوا تو سنني يكي دمهم منشي أتكين رأيوا دنزوتيا تكن شي كتكين ونحالي نغفلا دجيجي دكي دا الفهري da ba abin da zai maganin wannan sai idan tsanani ya zo daga Allah amma kullun kana cikin sauki kullun kana cikin samun abin da kake so kullun kana cikin samun abin da kake so baka san tsanani ba baka san a taba ka ba to babu abin da zai maka maganin wannan alfahari da jiji da kai da girman kai da rashin ganin bukatuwar kai zuwa ga Allah sai Allah ya canza wannan ya kawo tsanani wa khufiyatan ita ce sifa ta biyu ta addu'a a asirce da ɗan murya kankanwa ita ce alamar addu'ar mukhlisi addu'ar wanda yake bukatar sa ta gaskiya ce mai tazarru'i shi yasa kuma aka ce idan za a yi roƙon ruwa in za a yi roƙon ruwa yayin da za a yi addu'a bayan an yi sallar sai a juya tufa ta zamanto baibai wanda ya zamanto yanzu mutum da hankalinsa a kira shi taro zai je shine mai jawabi babban bako mai jawabi ya sanya riga baibai in ya sanya riga mai bai me yake nunawa kaga ya nuna kaskanci ya nuna wulakantuwarsa to shi yasa aka ce yayin da za a yi roƙon ruwa a yi wannan a sanya riga baibai dan a nuna ma Allah wulakantuwa a gabansa shine tadarru' din wa khufiyatan ayita a asirci ay addu'ar a asirci wato da ɗan murya ba a ɗaukaka murya da addu'a sai a inda za ka yi addu'ar domin a yi ta anini kamar akan mimbari lokacin ranar sallar juma'a kamar yadda take al'adar annabi sallallahu alaihi wasallam na addu'a kuma kaga aka yi arashi ya dace da cewa lokacin da Allah yake karban addu'a sai kuma a cikin kunuti sai kuma kamar idan a cikin majalisi za a yi addu'a kamar yadda aka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam idan sahabbansa suka zo masa ba sa rabuwa face yayi musu addu'a Allahumma qsimna min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatika hayya zuwa karshen da kamar imam Tirmidhi ya rawaito bi isnadin hasan saboda haka ba a ko in ba haka ba sauran addu'a su ake a asiri kai asiri tsakaninka da Allah shine al-khufiya din a asirce suna cewa la in anjana min hadihi idan ya tsirar da mu basu faduwa yayi mai tsirarwa ba amma sun san shine wanda yake tsirarwar domin bayanin zai zo sun san mai iko akan tsirarwar shine yake tsirarwar kaga basu ce la in anjatna ba fi ina fi ishara ya zuwa ga al asnam ya zuwa ga gumaka cewa suke idan ya tsirar da mu daga cikin wannan wato wannan hadhihi zulma wannan tsanani da nakunan la min ashakin zamu zamanto wallahi a cikin masu godiya suka yi rantsuwa domin la in anjana dinnan allam almuwaddi'atu lil qasam kenan wanda take shimfida dan ai rantsuwa rantsuwa suke yi kuma ka san ana yin rantsuwa ne don mutum ya nuna iya gaskiyarsa dan a gaskata shi ko ba haka ba me shaida wanda yazo yake yin wanda yazo aka tuhumce shi me yake dan ya barrantar da kansa sai ya rantsuwa dan a yadda da shi to me yasa suke rantsuwa ga Allah dan Allah ya karbe su dan Allah ya yadda da cewa bukatar su ta gaskiya ce addu'ar su ta gaskiya ce kuma suka ce zamu zamanto cikin ash-shakirun ash-shakir shine wanda yake godiya ga ni'ima mai aiwatar da ni'ima yadda wanda ya bashi ni'imar yake so kuma kalma ce wanda take sifa ce wanda take a bar wato yarda a bar darajtawa wajen larabawa tun kafin zuwa musulunci suna darajta mutum wanda yake mai godiya ne kamar yadda kuma suke aibata butulu mai butulce ma ni'ima abin aibatawa ne a wajen su tun a cikin jahiliya saboda haka a ce ma mutum mai kafirce ma ni'ima ne an aibata shi shi yasa kaga abin nan shi yasa suke jin takaicin yadda ake sifanta su da kafirai kamar yadda annabi Allah madaukakin sarki yace musu qul ya ayyuhal kafirun ce ne musu ya ku waɗannan kafirai masu butulce ma ni'imar Allah saboda haka a ciki akwai sanya su su ji ciwon wannan kalma su ji ciwon wannan sifa saboda kalma ce wanda yake ba wanda yake son ka a ce wani wato butuli ne ba wanda yake son wannan kalmar to nan sai suka ce zamu zamanto cikin waɗannan bayi masu shukura to qulillahu yunajjikum minha idan musu basu faɗa ba ka gaya musu ya rasulullah cewa Allah shine mai tsirar da ku daga gare su kuma ku kula Allah ta'ala bai ce qulillahu ba kamar yanda yake a sauran ayoyi kamar yanda Allah ta'ala yake cewa fa sayquluna Allah zan ce maka Allah ne ba tare da an ambaci sifar ba sai amma anan wajen sai ya ambaci wato almusnad abinda aka yi isnadin Allah ya zuwa abinda aka yi isnadin sa ga Allah shine tsirarwar domin ya nuna kan cewa shine yake yin wannan kuma babu wani wanda yake yin wannan in ba shi ba al-ikhtisas domin ai nufin kebantuwar Allah da yin wannan ce ne musu Allah shine yake banta da yin wannan tsirarwar shine yake samar da ku ba wanin sa ba kuma shine ma yake tsamar da ku daga dukkan bakin ciki to wannan kun ga hakika ce Allah shine kadai mai tsamar da mutane daga cikin tsanani da suka shiga yanzu da kuma dukkan wani tsanani ma da wanda bai zo ba saboda haka ba a neman yayewa tsanani daga wajen wani in ba daga wajen Allah ba kuma yayin da tsanani ya zamanto tsanani ne na hakika lokacin mutum zai yi addu'a ya zuwa ga Allah addu'al mufar addu'a wanda ya shiga cikin halin rarura to lokacin kuma Allah madaukakin sarki yake amsawa shi yasa kaga akwai addu'o'i da yawa da suka zo daga wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam na wato addu'ar yayi bakin ciki addu'ar yayi tsanani du'aul karb a cikin gasuwa a cikin hisnul muslim din ya kawo su salo salo domin mutum ya san cewar wato in ya fuskanci Allah domin neman yayewar wannan shine zai yayi to kaga idan mushrikai su kansu suna komawa ya zuwa ga Allah to ina kuma ga musulmi da idan wani tsanani ya zo masa zai je yana kama-kama zai je yana zuwa wajen bokaye zai je yana zuwa wajen masu tsafi zai je yana zai tafi wajen wato masu wani surkulle kaga musulmi ya tafi wajen waɗanda suke arna waɗanda yake ba su taɓa ganin hasken musulunci ba kaji arna wanda suke a can cikin kogi irin Niger Delta din nan akwai fa musulmi da suke zuwa wajen su dan su yi musu tsafi wanda ba su taɓa jin hasken musulunci ba bayan su kansu mushrikan in tsanani ya tsanani Allah suke nema amma kai kuma sai ka bar Allah da kai imani da shi ka tsallake ka tashi ka tafi wajen kuma kansu na ƙarya wanda su a lokacin ba cikin tsananin suke ba kai ne a cikin tsananin saboda haka a lokacin nan ba za su nuna maka Allah ba za su nuna maka batan ne dan samu abin dan su karba abin hannunka sannan Allah ta'ala ya ce kuma antum tushrikun tare da cewa Allah shine kadai yake tsirarwa daga cikin wannan daga cikin tsanani da kuka fada da kuma dukkan wani tsanani da wahala amma duk da haka kuke yin shirka wanda yake nuna kan cewa shirkanku bata zamanto wato ta zamanto warware alƙawari ne da kuka yi ma Allah jalla wa ala da kuma warware sifar ilimi ne tunda kun san cewa ba su ne suke da ikon tsirar da ku ba amma duk da haka kuma kuke yin shirka da Allah
قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعض بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون
الله تعالى يأتي قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم شيني مسو هو القادر الله شيني كتيمي إيكو على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم كن يسوكم مكدغ عذاب كن يسوكم عذابا أكنكو min fawqikum daga sama da ku aw min tahti arjulikum ko ya turo muku azabar daga karkashin kafafuwanku aw yalbisakum shi'a ko ya mayar da ku kungiya kungiya wayudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd ya dandana masashin ku ukubar sashi unzur kayfa nusarrifu alayat ka duba ka gani yaya muke jujjuya ayoyi muke sarrafa su iri iri la'allahum yafqahun domin su fahimta wannan aya mai ban tsoro ce tana bama dukkan mutane tsoro da ikon Allah jalla wa ala domin sanin ikon Allah wanda ya san Allah shi yafi kowa cancanta ya ji tsoron sa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana a'lamukum billah wa akhshakum lahu ni ne nafi ku sanin Allah kuma ni nafi ku tsoron Allah gurgudun tsoron Allah ka gurgudun sanin ka ga Allah to shine Allah yake bayyana mana wannan sifa ta kudurarsa domin mu sakankance mu san wannan sifa mu sakankance da ita domin tsoron Allah ya tabbata a cikin zukatanmu domin yayin da ka san Allah da cikakken ikon sa to lokacin ne zaka ji tsoron sa haqqat taqwa Allah yace shine yake da ikon ya tayar ya saukan muku daga azaba kuma nan da yace huwal qadir shi shine mai iko bai ce huwa qadirun ba shi mai iko ne sai yace shi shine kadai mai iko domin ma'anar idan a cikin jumlar larabci idan ka kawo jumla wanda mubtada da khabar duk suka zamanto ma'arifa ne to wannan yana bada fa'idar alhasr yana bada fa'idar iyakance hukuncin almubtada hukuncin khabar akan almubtada wato Allah shine kadai mai iko shine kadai yake da ikon wato ya saukan muku daga azaba daga sama shine azaba daga sama ta hada wato as-sawa'iq aradu tsawa wanda yake kun san wato kamar yanda Allah yake azaba da wuta da zafin wuta ko da karfin iska haka kuma yake azaba da karfin ƙara karfin ƙara ita kanta azaba ce ba ka gani a azzalumai da suke azabtar da mutane suna da irin wannan abinda ake ma waɗansu ƴan fursuna dan security sun san duk irin waɗannan akwai wanda yake za a zo a sanya masa wani abu ƙara ce za a rinka sawa a kunnan ƙara ce za a sa a kunnan sai ta kusan haukata shi to ɗaya daga cikin azabun min fawqikum kenan azaba daga sama irin abinda aka yi wa mutanen Samud kaga Samud ga gidajen su nan suna nan babu abin da ya rushe ba ruwan sama aka yi musu ba ya nutsar da su ba iska ce aka yi musu ba wanda ta binne su a'a sa'iqa ce kuru wato tsawa ce Allah madaukakin sarki ya aika musu da ita wanda wannan tsawar da suka ji duk sai suka mutu suka san dare a cikin gidajen su to wannan ita daga cikin nau'i na azabun min fawqikum ko kuma wato ko kuma alhasab shine ruwan duwatsu ko iska ko kuma ruwan sama wanda zai zo a ya nutsar da ku aw min tahti arjulikum ko daga karkashin kafafunku shine kamar kasa ta tsage mutane su lime ko kuma ambaliyar ruwa da zai tafi da mutane da gidajensu duk wanda ya ga yanda ambaliyar ruwa yake akwai shekarar da aka yi ambaliyar ruwa aka yi ruwan sama a Mina a lokacin aikin Hajji a cikin kwanakin Mina kaga mota bus mai daukan mutum 50 ruwa yana tafiya da ita tana gudu akan titi ruwa yana tafiya da ita to irin wannan Allah madaukakin sarki shine kada yake da ikon yin haka babu wani wanda zai iya kawo tsunami kun san tsunami ai irin wanda aka yi wanda ta hada Indonesia da su Australia da sauransu ba wanda yake da ikon ya kawo wannan in ba Allah ba don ba wanda yake da iko akan abubuwan da ke cikin bayan kasa din nan na kasa da na sama in ba Allah jalla wa ala ba to Allah shine kadai yake da wannan ikon dan haka ku ji tsoron sa kuma azaban nan da tashi zuwa tana zuwa ne barade ba zato Allah madaukakin sarki yake kawo ta muna gani yanda yake faruwa a sauran wurare aw yalbisakum shi'a kuma shine yake da ikon ya raba ku kungiya kungiya ya raba kanku ash-shi'a sune mutane da suka hadu akan wata manufa ko akan wata aqida ko akan wani abu da suke so ko akan wani abu da ba sa so to ya sanya ku zaman to kungiya kowace shi'a daban ya zaman to kanciwa waɗannan ba sa waɗannan suna gaba da su ku zaman to kuna gaba da juna sai ya zaman to tsakanin ku sai ku ci kanku ya zaman to kullun yaki kullun fada kullun yau ku kashe gobe a kashe yau ku kashe gobe a kashe yau ku kai barazana gobe a kai muku barazana babu aminci babu kwanciyar hankali shine yake da ikon yayi muku wannan domin zukata a hannun bayi zukatan bayi a hannun Allah shi in ya so ya sanya musu wannan sai shikenan sai ya juye tunanin daga haka kawai ka halatta jin dan uwanka kuma kana ganin kan cewar sai ta haka ne zaka samu rabauta ta haka ne zaka samu ingantacciyar rayuwa idan ka kauda wannan shi ba kuma yana ganin ba zai samu ingantacciyar rayuwa ba sai ya zaman to yau babu kai a bayan duniya saboda haka ba jira ake wata ukuba ta zo ta halakar da abokin gabanka ba a'a kai ne kanka zaka halakar da shi kamar yadda shi ne kansa zai halakar da kai to wannan ya isa ta zaman to ukuba ga mutane to waɗannan abubuwan jinsin abubuwa guda uku Allah madaukakin sarki ya ambace su domin ya zaman to kan cewa mun yi izina mun ji tsoron sa yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya yace kul huwal qadiru ala an yab'atha alaykum azaban min fawqikum sai yace a'udhu bi wajhika ina neman tsari da zatinka ya Allah da fuskarka duk abinda kaji an yi ne mu tsari da wato fuskar Allah da shi to ya tsananta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a roƙon wani abu da fuskar Allah sai aljanna to abinda aka nemi tsari da shi ya wato ya gawurta yace ina neman tsari da fuskarka ya Allah aw min tahti arjulikum yace a'udhu bi wajhika aw yalbisakum shi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd ko ya mayar da ku kungiya kungiya kuna wato yaki da juna ya dandana mu sashin ku ubar sashi yace hada ahwan ko hada aisar wannan yafi sauki shi yasa annabi aka ruwaito da hadisai da dama cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya je masallacin banu muawiya wata unguwa ce daga cikin unguwar al-ansar shine ake ce masa masjidul ijaba yana nan arewa maso yana nan wato arewa maso gabas kenan arewa maso gabas da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ana ce masa masallacin ijaba kusa da wani asibiti nan na wanda ake ce masa mustashfal ansar da shine asibitin barabatu shams asibitin wanda suka wanda zafin rana ya buge su lokacin da ake haji cikin tsananin zafin rana din nan da haka aka bude asibitin yana nan masallacin ana ce masa masjidul ijaba masallacin ijaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya je wannan masallaci lokacin walha yayi sallah sahabbai da suke tare da shi suke sallah bayan sa sannan yayi addu'a ya tsawaita addu'a sahabbai suka tambaye shi suka ce ya rasulullah mun ga kai wata addu'a da ka tsawaita menene ka roka menene wannan addu'a sai ce na roki ubangiji na abubuwa guda uku ya bani guda biyu bai bani guda ɗaya ba na roke shi kada ya halakar da al'ummata da wato fari wanda zai game da su gabaki ɗaya ya zamanto duk sun halaka ya bani wannan na roke shi kada ya aiko musu da wato abokan gaba da za su gama da su gabaki ɗaya min inda akhirihim ya zamanto babu sauran duriya ga al'ummatawa ya bani wannan na roke shi kada ya rarraba kawukansu ya zamanto suna yaki da juna suna dandana ma junansu ubar juna bai bani wannan ba saboda haka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza wudi as-sayf fi ummati lam yufa ila yawm al-qiyamah idan aka sa idan wato yaki ya barke a cikin al'umma ta suka so makashe junan su shine wudi as-sayf fi ummati aka ce za a raba rigimar al'umma zai zama to da takobi ne al'umma musulmi suka ce babu yadda za su raba rigimar dake tsakanin su sai da takobi to matsawar wannan aka riga aka fara shi to ba za a dauke shi ba har ranar alkiyama shi yasa kaga lokacin da aka yi wannan tun a zamanin sayyidina Uthman shikenan al'umma take fuskantar wannan fitina khawarijawa suka fito sune suka kashe sayyidina Uthman sune suka kashe sayyidina Ali suka yi muhawala suka kashe sayyidina Uthman sayyidina Muawiya su suka kashe sayyidina Al-Hasan su suka rinka kashe bayin Allah akwai lokacin da ta kai akwai mutane a cikin al'ummar musulmi da suka dauki makami suka yi rundunar yaki suka je musulmi suna dawafi a cikin Ka'aba sai da wajen dawafin nan ya zamanto kamar jini ne yake kwarara suka rinka karkashe mutane suka dauki Hajarul Aswad suka tafi da shi can wajen Al-Ahsa sai da yi shekara 70 Hajarul Aswad baya jikin Ka'aba Al-Qaramita kuma suna da awan musulunci shine idza wudi as-sayfu fi ummati lam yufa ila yawm al-qiyamah shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta gargadin mu akan wannan la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'd kada ku koma kafirai a bayana sashin ku yana sashin wuyan sashi kuna kashe junan ku domin wannan tamkar kufur ne ba wai kun zamanto kafirai ba amma kun zamanto al'ada ku al'adar kafirai domin idan wannan fitinar ta barke to babu maganin ta shi yasa sai dai mu nemi al-tahwin daga Allah jalla wa ala to kuma kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'udhu biwajhika yani mutsarin Allah da wato azabar da za ta zo daga sama ba wai yana nufin wannan Allah ya tsirar da al'umar annabi ya tsirar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai wannan bata zo musu ba haka dalika girgizar kasa da za ta dare ta hadiye da mutane bata zo ba zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam amma zamanin sayyidina Umar kasa ta yi motsi bata dare ba an samu hasar amma an samu haraka motsin kasa yace in ta sake bazan zauna a Madina ba yace domin babu abin da yasa aka yi wannan sai kun kirkiro waɗansu abubuwa wanda ba sa wanda na saban Allah jalla wa ala sayyidina Umar ya gargadi sahabbai waɗanda da tabi'ai wanda suke a wannan zamanin amma ba a samu al-khasaf ba yanda kasa za su dare ta hadiye da mutane a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a wannan zai faru a cikin al'ummata sayakunu fi ummati khasfun wa qadfun sayakunu fi ummati khasfun wa qasfun wa mashq qabla yawm al-qiyama za a samu wato darewar kasa ta hadiye da mutane wa qadfun da ruwan azaba daga sama wa mashun da kuma a shafe mutane ya zama to kan cewa an shafe fuskokin su ko a mayar da su wato dabbobi a cikin wannan al'umma tawa hadisin Imran ibn al-Husayn sahabbai suka ce yaushe wannan zai faru ya rasulullah yace yayin da suka halatta ma kansu mata mawaka wanda za su zo suna waka tsirara suna rawar kada ciki irin yanda ake a Misra da sauran kasashen Larabawa da kuma ma har anan ma irin ƴan mata da suke yin rawa da sunan wasan kwaikwayo sune al-qi'an wal ma'azif da kayan molo wa shuribat al-khamr aka kuma shagiya yawanci yanda ake yin wannan dama a majalisin giya ne wajen wasan giya ana shan giya kuma ana irin wannan rawar a mata suna rawa su mai da kansu tsirara mutane ana sun bugu suna dariya suna sharholiya kaga musulmi suna yin wannan yana faruwa a kasashen musulmi da dama to idan wannan ya faru to zaka samu irin wannan shi yasa ba abun mamaki bane ka rinka ganin girgizar kasa a kasashen musulmi tana faruwa a Turkiya tana faruwa a India tana faruwa a Afghanistan tana faruwa a Iran tana faruwa a Masar tana faruwa a Algeria duk ta faru ga sunan kasashen musulmi irin wannan abun duk yazo yana faruwa to akwai kuma al-qadh shine azaba da zata zo daga sama sannan kuma da shafe mutane shi wannan har yanzu in ma ya faru bai dai sanin sa bai yadu ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zai faru kamar yadda waɗannan suka faru sai sun faru saboda waɗannan abubuwa na azaba idan mujibin su ya faru to suna sauka kuma in kaga sun sauka to fa bima kasabat aydikum wama asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir duk abin da ya same ku na musiba da abin da kuka yi ne da abin da kuka aikata ne wa ya'fu an kathir tare da cewa Allah yana yin afwa kan da yawa da Allah zai yi mana azaba akan abin da muke dare da rana ma taraka ala zahriha min dabba da babu wanda zai saura a bayan kasa wa ya'fu yana afwa kan da yawa amma irin abubuwan da muke yi duk irin abubuwan da aka saba ma Allah da shi wanda aka yi a zamanin annabawa aka saukar musu da hukuma ana yi akwai mutane da aka saukar musu da hukuma saboda bautar gumaka mutanen annabi Nuhu mu yanzu gashi nan yanzu idan aka ce akwai tsumburbura tana nan a dutsen Dala kuma idan kana son biyan bukata akan abin da kake nema na mulki ko abin duniya ko ma abin nan ko samun wata mace da kake nema ko samun biyan wata bukata da kake nema ko ma ganin wani abokin hamayyarka aka ce ka je tsumburbura tana nan zaka samu mutane da za su hawo kan dutsen Dala su bauta mata to ga irin waɗanda Allah ya halakar da su da tsufana kenan masu irin masu bautar tsumburbura ne da masu tawaye mudu mutanen annabi Shu'aib aka yi musu ruwan wuta daga sama da mutanen annabi Lot masu zai kema maza masu amfa masu zuwa zai kema maza da sha'awa ƴan uwansu mu yanzu ya zama to ado da dukkan wani nau'i na sabo da zaka ga Allah madaukakin sarki ya azabtar da mutane da masu girman kai waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wani mutum yana tafiya ya sanya tufafi wanda yake wannan tufafin ya kayatar da shi har canza tafiya yake yi saboda ganin yanda ya sanya kyan saboda ganin kyan tufar har canza tafiya yake yi wannan abin Allah ya kalle shi ya fushi da shi ya nutsar da shi a cikin kasa mu kai su koya mutane ma ake irin wannan tafiya ta girman kan saboda mutum ya sanya kaya wanda babu kamar sa a ranar ado to duk irin waɗannan kaga ga sunan suna yi amma Allah madaukakin sarki yana mana afwa yana mana afwa yana sauƙaƙe mana to dan haka mu ci gaba da neman sauki da tuba kuma ya zuwa gare shi da kuma inkarin sako domin yayin da ya zama to sako ya zo ba fa wanda Allah yake sirrirwa sai masu wa'azi wa'azi ba sai ka zama to malami za ka yi wa'azi ba al'adar nan da take cikin al'umman mu idan mun ga abu mara kyau mu tsoratar kaga har an san manya a cikin unguwa yara daga sun ga sun fito daga cikin gida za su fita ta yin su saboda an san ba sa ganin mummuna su shiru sai sun hana ko da za a ce musu wani ai ma hukaci ne a tsakanin su za ka ga ƴan yara suna faɗan haka din amma shi ya san abin da yake kuma irin waɗannan su Allah yake firarwa kuma su Allah yake ije mu shine da su Allah yake ije hukuma ga al'umma amma in sai ka ga yara suna ban an kira sallar magruba haka za ka ga kowa da kowan mu da malami da ba malami ba da ɗalibin ilimi da ba ɗalibin ilimi ba da babba da yaro da mai faɗa a ji da mai ƴaƴa a cikin unguwar uba wanda yake da ƴaƴa da wanda ake ganin shine wa a cikin unguwar a cikin waɗannan yaran haka zai zo kawai ya wuce ba zai musu magana ba yana gani suna tozar ta sallah kuma musulmi ne ƴan uwansa ko ya ce lokacin sallah fa yayi ya faɗi wannan kalmar ma nauyin ta yake ji a ai in kace zaka yi wannan sai a zage ka yaran yanzu ba su da ganin girman mutane to ganin girman mutane shine abin lura da shi ko ku abin da zai biyo baya sakamakon wannan dan wannan yin ganin munkari ana kyale shi shine yake kawo kushin Allah a cikin al'umma kuma inkarinsa shine yake rage inkarin wannan shine yake rage barna shi yasa Aisha radiyallahu anha ita ruwaito wannan hadisin na al-khasf wal qadh wal masakh da annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan sai ya kasance a cikin al'ummata yace anuhu laku wa fina salihun za azaba za ta sauka a gare mu wannan akwai hadisin ummu salama da ya kama da wannan kada ku ce nayi wahani hadisin aisha shi kuma daban ne hadisin ummu salama daban ne tace anuhu laku wa fina salihun za a halaka mu ya rasulullah amma kuma akwai alhali akwai salihai a cikin mu yace na'am idza kasura al-khabar yace za a kashe ku idan barna ta yawa a cikin al'umma shi yasa wa'azin yake da muhimmanci dan a rage barna to kuma wannan kamar yadda muka ce Allah madaukakin sarki ya ambaci wannan ne dan mu ji tsoron sa shi yasa Allah yace kadhalika nusarriful ayat unzur kayfa nusarriful ayat ka duba ga yadda muke jujjuya ayoyi wanda Allah yake bayyana ikon sa yake bayyana abin da zai sa a ji girman sa a cikin zuciya la'allahum yafqahun, dan su fahimta. Al-fiqhu shine al-fahmu, al-fiqhu shine al-fahmu, wanda yake nuna kan cewar wato tunani a cikin ayoyin al-Qur'ani shine yake bada fiqhu a cikin addini. Kuma fiqhu, akwai fiqhu na sanin hukunci hukunci, akwai kuma al-fiqhu da ma'ana al-fahmu alillah, fahimtar ilimi daga wajen Allah, wato shine ka fahimci san ka san Allah. Kamar yanda Ibn Rajab yake cewa akwai malami, akwai al-alimu billah wal alimu bi amrillah, malami da Allah wanda shine ya san girman Allah, yake ibada dan Allah, yake kiyaye iyakokin Allah dan sanin Allah, akwai kuma al-alimu bi amrillah, ya san iyakokin Allah, ya san hukuncin Allah. To abinda kake so ka hada biyu, ka zamanto al-alimu billah wal alimu bi amrillah. To abinda shine wannan zaka hada fikihun guda biyu, shine wanda Imam Abu Hanifa ya kira al-fiqh al-akbar. Al-fiqh al-akbar shine sanin Allah da sifofinsa da sunayensa, sannan sanin hukunci hukuncin Allah yake ya shine wannan al-fiqh al-asghar, wanda ake dadewa ana koyan sa din, sanin abwabul fiqh da sauransu. To abinda yake sanya ka samu al-fiqh al-akbar din nan, babba daga ciki shine al-Qur'ani da tasarrufin yanda ake sarrafa ayoyi da yake nuna girman Allah jalla wa ala. Ba kuma kawai ka san tafsirin sa ba, ka karanta shi da tunani musamman a cikin sallah, wanda zai nuna maka jin girman Allah, wanda wannan shu'urin shi zaka yi musahabar sa a cikin rayuwarka gabaki daya. Shine wato shine sinadarin rayuwarka, shine fuel dinka, shine makamashin rayuwarka, wanda zaka rayu a cikin tsare iyakokin Allah jalla wa ala. Allah madaukakin sarki ya ba mu sanin Allah, Allah kuma ya kiyaye mu daga ukubar sa jalla wa ala.
كذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل بكل نبأ مستقر وسوف تعلمون.
الله يأتي وكذب به قومك وهو الحق أما متعنك سنكر يتاد شيء القرآن وهو الحق الحالي وكسكياني قل لست عليكم بوكيل تيني مسني ba makiyayi ne akan ku ba wanda zan tilasta ku sai kun yi imani in nar gane isar shikenan kowa kuma za a yi masa hisabi da kansa amma ni ba mai tsayuwa bane na kan cewa lalle sai kun bi shine alwakil din anan wajen ay arrafif ba makiyayi bane mai tsayawa na sa ido akan cewa dole sai kun yi daidai din nan ba dora mu annabiyin haka ba wabitali dukkan malami mai bin hanyar annaba ba dole masa wannan ba a cikin wannan akwai lallashi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa tare da duk wannan bayanin baka yi tafsiri ba ya rasulullah wajen bayyana musu domin ka duba yanda mu kanmu muke bayyana musu ayoyin kuma kake isar musu amma tare da haka mutananka suka karyata kuma a cikin wannan cewa wa kadzaba bihi qaumuka mutananka sun karyata da alqur'ani wa huwa alhaq alhali shine gaskiya a ciki akwai tahdidi ga quraishi cewa abinda zai same ku sai ku shirya kaga shi yasa wanda suka karyata daga cikin quraishi daga baya da al-ansar suka zo suka karba sai Allah ya dora su a sama yace annasu dithar wal ansar wato annasu dithar wal ansar shi'ar mutane sune tufa ta sama amma al-ansar sune tufa ta jikina yace ya ba su abun duniya yace ku tafi ga sunan na ba ku amma ya tafi tare da ansar ya koma tare da su Allah ya daukaka ansar akan su saboda su sun karyata yayin da mutanansa suka karyata su sun karbe shi yayin da mutanansa suka karyata wanda yake nuna cewar mutanen da suke tare da wato suke mafi kusanci na gangan jiki da wato kiran gaskiya su ne cancanta su zabura wajen karba idan ba haka ba kuwa duk abin da zai zo musu baya na rashin izza da kuma wato wulakanci da zaman towa ɗan baya su suka janyo makansu kaga dai abin da ya faru ga Quraysh waɗanda daga baya duk da sun musulunta amma suka zaman to koma baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaddamar da waɗanda suke koma bayan waɗanda suke ba su ba a kansu wanda idan da a ce sun karba da sun samu sharufta sun samu daukaka Allah ya ce wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika shi alqur'ani daukaka ne sharaf ne martaba ce gare ka da kuma ga mutananka sannan Allah ta'ala ya ce li kulli naba'in mustaqar da Allah ana sanarwa masu sa waya a nan wajen su ringa kashewa su ringa sanya ta a cikin su ringa sanya ta offline amma ba zai yiwu ba ya zama to kan cewa ana karatu suna dauke hankalin mutane da irin wannan li kulli naba'in mustaqar ga kowane da kowane labari yana da mata abin da yake li kulli naba'in kowane labari muhimmi mustaqar yana da ajali wanda yake tabbatacce wato akwai lokaci da zai tabbata saboda haka duk abin da ake ambaton sa a cikin alqur'ani akwai lokacin tabbatar sa wannan shi ma tafsiri darko ne daga Allah jalla wa ala akan kafirai to wata kila na ne ma kenan ko aba na ba ne وسوف تعلمون da sannukum za ku sani likulli naba'in mustaqar dukkan wani labari yana da lokacin sa yana da wato tawilin sa wanda yake mai tabba wanda yake matabbaci wasaufa ta'lamun da sannu za ku sani dukkan abin da ake fada a cikin alqur'ani lokacin sa zai zo kaga alqur'ani ya faɗa abubuwa da duk mun gani to haka kowanne daga ciki shi ma yana shi lokacin sa zai zo wasaufa ta'lamun kuma za ku sani a lokacin idan mutum idan baka gani ba a wannan rayuwar duniya kana shiga kabarin ka zaka gani na'am
وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وعلى الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون
الله يأتي وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا إذن كقول أن دسكي وكوص أواء أتكين آيو يوم مدعين إزجلي فأعرض عنهم توك بجر يمسو وتوك تاشك بصو حتى يخوضوا في حديث غيري حسي سنكوز أجكم ونزن شنبا والنمبا وإما ينسينك الشيطان إذن كم حر شيطان يمن تدكي فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين توباين كاتنا كدك زونا تارد متاني وأن دسك الزالمي وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء وأن دسك جزورا الله باب ونحكي أكنسو دك حساب وأن نما سوين إذ جريد آيوين الله ولكن ذكرى سيدي وأزي wannan shine haƙi da yake akan su la'allahum yattaqun domin su ji tsoron Allah su daina wannan izgilin wannan yadda aka wannan tarbiyyantar da annabi sallallahu alaihi wasallam akai da kuma mu wato bisa koyi da shi kan yadda za yadda mutum yadda zamu kasance tare da waɗanda suke yin izgili da ayoyin Allah Allah ne hakuri ne Allah ya san ana izgili da ayoyin sa amma ya kyale saboda alhilmu sifarsa ta alhalimu shine mai hakuri baya gaggawa da hukuma saboda sani saboda cikakkiyar hikima da cikakken sani hakurin ne yana da ma'ana akwai hikima a ciki to Allah madaukakin sarki ya san ana izgili da ayoyin sa to sai ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam idan kaga irin waɗannan waɗanda suke kutsawa cikin ayoyin Allah da izgili suna wato wasa da Allah suna wasa da sunan Allah da sifofin Allah suna wasa da ayoyin Allah suna izgili da ayoyin Allah suna izgili da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa a'rid anhum to ka bijire musu wato kada ka zauna tare da su ka kauda kai daga gare su hatta yaqulu fi hadithin ghairi har sai sun shiga cikin wani zancen to sannan ka iya zama tare da su wa imma yunsiyannaka ash-shaytanu idan kuma har shaytan ya mantar da kai dan watakila mutum zai ce ta yaya za a yi shaytan ya mantar da annabi sallallahu alaihi wasallam bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowane mutum yana da shaytan amma shi shaytanin sa ya zamanto musulmi baya umarnin sa sai da alkhairi to ta yaya za a yi shaytanin wanda yake musulmi kuma ya zamanto ya mantar da annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin jawabin da malamai suka bayar shine kan cewa ita mantuwa daga wajen shaytan take tana daga cikin gurgubin abin da yake na mutabi'ar mutum wanda tasirin asalin tasirin ta daga shaytan ne saboda haka abinda shaytan ba shi da iko yin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya mantar da shi wahayi ko ya umarce shi da mummuna ko ya sanya masa sha'awa wanda take ta haram ba shi da iko yin wannan an kare annabi sallallahu alaihi wasallam daga mummunan tasirin sa shaytan baya umar wannan shaytanin baya umarta sai da alkhairi amma kamar hamma annabi sallallahu alaihi wasallam amma kamar mantuwa kamar wani abu wanda yake yana daga cikin asalin dabi'ar mutum daga cikin asalin dabi'ar mutum ne wanda daga shaytan yake wannan ya halatta daga sifarsa ta bashariya annabi sallallahu alaihi wasallam yana mantuwa ba wanda suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam baya mantuwa sai ɗan rafida shine suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam baya mantuwa wanda ke kuma hadisi sun cika wannan ga aya alqur'ani ta nuna wannan kuma wannan ba ta waya bane daga haƙin annabci Allah madaukakin sarki ya ce sanuqri'uka falatansa za mu karantar da kai ba za ka manta ba ba zai yiwu annabi sallallahu alaihi wasallam ya manta da wahayi ba sai dai abinda Allah ya so ya shafe hukuncin sa sai ya mantar da shi karatu tare da hukunci domin wannan annasu ne duk abinda ya zamanto kanta bai karanta shi ba sallallahu alaihi wasallam an dauke shi ne daga cikin zuciyar sa da kudurar Allah amma abinda duk Allah ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam yana jin malaika jibril ya faɗa baya buƙatar yayi kokari ya sake biyawa dan ya haddace Allah ya ce la tuhrik bihi lisanaka litajala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'ana wannan a wajen Allah ne shi zai tara shi a zuciyarsa ya karantar da shi amma mantuwa akan sauran abubuwa yana yi kamar wajen sallah ya ce inna ma ana bashar an sa kamatan sau fa idza nasitu fadhakkiruni ni mutum ne ina mantuwa kamar yadda kuke mantuwa ina manta ku tuna tar da ni sahabbai da ya manta wajen sallah sai suka dauka kan cewa wani wahayi ne yazo wannan kai shine ladabi nasu sai suka saurara sai suka bi shi sai suka bi shi a cikin sallah da ya sallama su ma sai suka sallama suka dauka sallar ta cika sai dule da yanne yace a qusratu salatu an nasita ya rasulullah an rage sallah ne ko ka manta ne ya rasulullah yace haqqun ma qala dule da abinda dule da ya faɗa gaskiya ne suka ce haka ne sai ya tashi cika raka'a guda biyu da ya gama yace inna ma ana bashar an saka matan son ni mutum ne ina mantuwa kamar yadda kuke mantawa fa idza nasitu fadhakkiruni inna manta ku tunatar da ni babu tawaya ta matsayin annabci a cikin wannan saboda haka Allah ta'ala ya ce idan har shedan ya mantar da kai kuma wannan yana daya daga cikin wato ladabi ma wato ita mantuwa baka cewa na manta sai dai kace ansani hu shaytan shedan ya mantar da ni ko kace an mantar da ni shi yasa a wajen addu'a ta hatiman alqur'ani da ake yi allahumma allimna minhuma jahilna wa dhakkirna minhuma nusina wadan sai su ce wa dhakkirna minhuma nasina ka tunatar da mu abinda muka manta wannan su'ul adab ne ba haka addu'a take ba wa dhakkirna min humanu sina ka tunatar da mu abinda aka mantar da mu ba a so ka dangana mantuwa ga kanka kamar yanda ba a so a duk da yake Allah shine yake halittar komai amma ba a so a ce Allah shine mahalicin sharri shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wal khairu kulluhu fi yadayka dukkan alkhairi a hannunka yake was sharru laysa ilayka sharri ba a dangana shi zuwa gare ka wannan ladabi ne tare da Allah to haka zalika wannan wajen ambatan mantuwa ladabi ne Allah madaukakin sarki yake ladabtar da mu shine yake faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan har shedan ya mantar da kai bai ce idan har ka manta ba saboda kada a nasabta gafala ya zuwa gare shi sallallahu wasallamu alaihi idan har shedan ya mantar da kai fala taqud ba'da dhikra to kada ka zauna bayan ka riga ka tuna ma'al qaumi dhalimin tare da mutane wanda suke azzalimai ne domin waɗannan azzalimai ne duk wanda yake izgiri da ayoyin Allah to hakika wannan azzalimi ne domin kafiri ne la ta'tadiru qul billahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum ce ne musu da Allah ne da ayoyin Allah ne da ayoyinsa da manzansa kuke izgiri da shi kada ku kawo wani hanzari kun ga kun kafirta bayan imanu to dan haka duk wanda yake izgiri da ayoyin Allah ya kafirta dan haka ashe wato ayi wato mu shiga taitayin mu wani lokaci zaka ga hira ko ba'a tana sa mutane su saki bakin su kaga mutun yana izgiri da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kaje an taru majalisi an sanya wato ahlus sunna a aibata su da gemun su a aibata su da wandan su a aibata su da mayan da suke cin abinci ake kana ganin su da abin nan sun fiye ci ba su da kaga ta ambata wato majalisi ne hira ana cewa ana yi ne dan ai dariya amma kuma a cikin haka wannan majalisin ya kunshi aibata sunna annabi sallallahu alaihi wasallam da izgiri da sunna to kaga irin wannan majalisin falata qud ba'da dhikra ma al-qawmi zalim kada ka zauna bayan ka riga ka tana tare da azzalimai haka zalika wanda suke zama tare da kafirai sawa'un ko jam'iyyar siyasa ce ta hada su ko aiki ne ya hada su za a zauna a yi meeting kaga an zauna ana zagin addini ana zagin masu addini har ma ta kai ya zuwa ga ana taba sifofin Allah jalla wa ala ko ana zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kaga musulmi ya ce a to aya zan yi ai aiki ne ai larura aiki ne wannan larura aiki kada ka kuskura a irin wannan kana wajen idan ba za ka iya inkari ba ka bar wajen fa'a arib anhu wama ala alladhina yattaquna min hisabihim min shay'in wadanda suke tsoron Allah suka ji tsoron wato su yi wannan su saba ma Allah su zauna tare da masu izgili to ba su da wani haƙƙi na hisabin da za a yi ma wadannan yayin da ya zamanto kan cewar sun manta suka zauna wato yanda zamanto an mantar da su suka zauna suka ji wannan izgilin ba tare da kan cewa su suna cikin masu izgilin ba to su ba ruwansu ba za a yi hisabin waɗancan daban nasu su ma daban walakin dhikra amma abin da yake a kansu shine su yi wa'azi yayin da suka tuna la'allahum yattaqun, domin su ji tsoron Allah. Wata fassarar wajen walakin dhikra la'allahum yattaqun shine wato wannan ba wai dan kancewar waɗanda suka yi waɗanda suka zauna a inda ake izgili bisa mantuwa kan cewa su ma sun yi laifi ba, a'a, an kawo wannan maganan ne dan wa'azi, la'allahum yattaqun, dan su ji tsoron Allah su yi takwa, kada su fada cikin irin wannan hali na zama bayan suna sane su zauna tare da waɗanda suke izgili da ayoyin Allah. Shine ma'anar walakin dhikra la'allahum yattaqun, sai dai wa'azi ne Allah ta'ala ya yi gare su, su mu'minai, la'allahum yattaqun, dan su ji tsoron Allah, kada su zauna alhali suna sane tare da waɗanda suke izgili da ayoyin Allah. Wannan yana ɗaya daga cikin wato barranta daga mujrimai da ya wajaba akalla abinda mutum zai yi kenan. Idan ba za ka yi inkari ba, to kada ka zauna inda ake saban Allah. Kada ka zauna inda ake saban Allah. A wannan ne malamai suke kawo furu'i da yawa na wato wurare da mutum bai kamata ya je ba, saboda wurare ne wanda azabar Allah take sauka. Daga ciki wajen bautar gumaka da wajen bautar da ba ta Allah ba, ka je ka zauna a nan wajen, shine kaga yanda za ka ga mutane suna zuwa wajen jana'izar kafirai. Wajen jana'izar kafirai duk wannan wuri ne wanda fushin Allah yake sauka, saboda waje ne wanda yake ake jana'izar da take kunshe da shirka. Saboda haka ka je waje wanda yake mala'ikun azaba suke sauka, wanda wato mala'iku suke tirda wannan majalisi, kai kuma me zai kai ka nan wajen? Saboda haka lallai mutum ya san irin uzurin da zai yi da dabarar da zai yi ya zille daga cikin irin waɗannan, ga waɗanda yake Allah ya fitine su da zamantowa sun shiga cikin wani hali da yake za a nemi su rinka zuwa nan wajen, su san yadda za su yi su zille daga wannan, saboda su tsira daga zuwa wajen da fushin Allah ta'ala yake sauka. Allah ya kiyaye mu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وانصرنا على من بغى علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وسدد ألسنتنا، واستجب دعاءنا، واسلل سخيمة قلوبنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم وفقنا للصيام والقيام على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم وفقنا لتلاوة القرآن، واجعلنا ممن يتلو كتابك حق تلاوته. اللهم اجعلنا ممن يقرأه فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأه فيشقى، ولا تجعلنا من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.